إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعلنا مدوك كنسركي wanda ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Aisha domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. A yau muna 26 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 da bakwai wanda ya daidai ga 15 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026. Muna cikin suratul jin, wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka. Za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna lamasnas samaa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna lamasnas samaa, kuma lalle mu lokacin da muka nufaci hawa sama fa wajadnaha, sai muka same ta muli'at, an cika ta harasan shadidan, da matsanancin tsaro, wa shuhuban, da taurari wanda yake da wuta. Wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i, kuma lalle mun kasance muna hawa a wasu wuraren lissami. Wa anna kunna naqa'udu minha, kuma lalle mun kasance muna halarta ko muna zama a cikin wurare na sama, lissami, saboda mu je labari. Faman yastami'u al'ana, duk wanda ya kokarin ya je labari a yanzu, yajid lahu shihaban rasada, za ya samu an tanada masa wani tauraro wanda za a jefe shi da shi. Wa anna la nadari, kuma lalle mu ba mu sani ba, a sharrun urida biman fil ardi, sun sharri ne aka yi nufi ga wa'anda suke akan doran ƙasa, am arada bihim rabbuhum rashada, koko ubangijinsu ya yi niyyan shiriya ne a tattare da su. A wa'annan ayoyi guda uku da muka karanta zuwa hudu, aljannu suna ci gaba da ba 'yan uwansu labarin abinda suka gani na Alƙur'ani mai girma. Mun faɗa a jiya cewa mala'ai aljannu sun kasance suna hawa a sama domin su samo labari na mala'iku, su samo labarin abinda Allah madaukakin sarki yake zartarwa, saboda su zo su ba 'yan uwansu labari, kuma su ba bokaye labari a ciki. Amma Allah madaukakin sarki lokacin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mala'ikun nan suka yi hinkurin su hau sama saboda su samu wannan labarin, sai suka samu cewa saman nan Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku masu ƙarfi sun tsare ta, ta hanyar yanzu ba su iya hawa domin su samu labari idan suka yi hunkurin haka ma akwai tauraro da Allah madaukakin sarki ya tanada waɗanda ake shifan su da su kuma tarmamun waɗannan sun kasance tarmamu ne masu wuta sun kasance tarmamuwa ce wadda idan ta samu aljani tana kone shi ta hallaka shi har abada to shine abinda aljannu suke bada labari a wannan wurin suka ce wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba anan Allah madaukakin sarki yana bada labari ne akan aljannu lokacin da Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah lokacin da ya aika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya aika shi tare da alqur'ani saboda Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan alqur'ana shi yasa Allah madaukakin sarki ya tanadi mala'iku masu ƙarfi Allah madaukakin sarki ya doki mataki na tsaro mai ƙarfi saboda a kiyaye sama kada aljannu su samu wani abu daga cikin alqur'ani mai girma sai su zo su cudanya shi da ƙaryayyaki sai mutane su kasa gane wane ne alqur'ani wane ne ba alqur'ani ba saboda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa shine za ya kiyaye wannan alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce lalle mu ne muka sabkar da wannan alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne wa'anda za su kare wannan alqur'ani saboda kariya ta farko da Allah madaukakin sarki ya ba alqur'ani shine aka kare shi daga dangin aljannu aljannu suna so su hau sama domin su samu labari na alqur'ani su zo su cudanya shi da ƙarya saboda su batar da mutane amma Allah madaukakin sarki ya kange su ya hana su su yi wannan aikin shi yasa suke bada labari suna cewa wa anna lamasna as-samaa mu lokacin da muka nufaci sama domin mu samu labari fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba sai muka same ta an tanada mata matakan tsaro masu ƙarfi manya-manya da kuma tauraro wanda ake jefe duk aljanin da ya yi hunkurin cewa sai ya samu labari daga sama wannan kuma saboda rahama da tausayi na Allah madaukakin sarki ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga dama sai ya bar aljannu su kawo su samu abinda suka samu na labari su zo su cudanya shi da alqur'ani su batar da mu amma saboda rahama da tausayi da darajanta alqur'ani mai girma da Allah yake yi shi yasa Allah ya bashi wannan kariya al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abdullah ibn Abbas yake cewa annahum bainana bainama hum julusun lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rumiya bi najmin fastanara Abdullah ibn Abbas ne yake cewa wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da daddare kawai sai aka jeho wata tarmamuwa wannan tauraru sai ta bada haske fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da su ma za kuntum taquluna fil jahiliyyati idha rumiya bimithli hadha manzon Allah yake cewa lokacin da kuna zamani na jahiliya idan aka jeho irin wannan tauraron me kuke cewa fa qalu sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzon Allah ne kadai suka sani kunna naqulu lidal lailata rajulun azimun wa mata rajulun azim amma dai mu a jahiliya idan Allah madaukakin sarki ya jeho irin waɗannan tauraron muna cewa za a haifi wani babban mutum koko muna cewa wani mutum za ya rasu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da su fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi manzo Allah ce ai idan aka jeho tauraro daga sama ba ana nufin da shi wani zai mutu ba kuma ba ana nufin da shi ba wani zai rayu walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idha qada amran sabbaha hamlatal arshi sabbaha hamlatul arshi manzo Allah yake cewa amma Allah madaukakin sarki a duk lokacin da ya so ya sabkar da wani wahayi ko a duk lokacin da ya sarwa zartar da wani abu sai mala'iku su yi tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunhum idan mala'iku na bakwai suka yi tasbihi sai mala'iku na shida su yi tasbihi mala'iku na sama ta biyar su yi tasbihi mala'iku na sama ta hudu su yi tasbihi haka haka har sai mala'iku na wannan duniya su yi tasbihi summa qala alladhina yaluna hamalatal arshi li hamalatal arshi sai mala'iku masu rukun al'arshin Allah mala'iku na sama ta bakwai sai su tambaye mala'iku masu rukun al'arshi ta Allah madaukakin sarki sai su tambaye su madha qala rabbukum menene ubangijin ku yake cewa fa yukhbirunahum madha qala sai su ba su labarin abinda Allah madaukakin sarki ya fada qala manzo Allah yake cewa fa yastakhbiru ba'du ahli as-samawati ba'dan mutanen sama sai kowa ya ba kowa labari mutanen sama ta bakwai su ba mutanen ta shida labari mutanen ta shida su ba mutanen ta biyar labari haka har sai labarin ya iso a sama ta wannan duniya hatta yablugha al-khabaru hadhihi as-samaa ad-dunya manzo Allah yake cewa har sai labarin ya zo a wannan sararin na sama ta duniya fatakhtafu al-jinnu as-sam'a sai mala'iku su sato wannan abunda suka ji mala'iku suna tattaunawa akan shi fa yaqdifuna ila awliyaihim sai su zo su ba waliyansu labari su ba masu gidajensu labari ko su ba shedanu labari ko su ba bokaye labari wayarmuna bihi haka kuma sai shedanu su zo su jefo wannan labarin a doran kasa fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun manzo Allah yake cewa abinda aljannu suka bada labari bayan sun sado shi daga sama manzo Allah yake cewa wannan abu ne na gaskiya walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun manzo Allah yake cewa kawai dai matsalan da ake samu suna ƙara ƙaryayyaki ne da yawa a ciki bayan sun samu wannan labarin to dan Allah madaukakin sarki ya darajanta alqur'ani dan Allah madaukakin sarki ya darajanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah madaukakin sarki ya darajata wannan al'umma shi yasa Allah ya kange mala'iku ya kange shaidanu sune aljannu aka hana su su hau sama domin su samu wannan labarin kada su samu musulmi rudani kada musulmi ya kasa gane wanda ne alqur'ani na kirki wanda ne alqur'ani wanda kuma ba na gaskiya bane ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lisam aljannu suka ci gaba da bada labarin cewa sun kasance suna hawa sama kamun Allah madaukakin sarki ya hana su lokacin da za a yi koma za Allah suna da wuri a sama idan sun yi suna hawa sama ta duniya al-Imam Shawkani ya bada labarin yayanin suke hawa sama suna hawa ne ɗaya bisa wani har lokacin da za su kai sama a lokacin da suka kai sama kuma idan Allah ya jiho taurarun za ya halaka tun daga na farko ne har wanda yake kasa almuhimmi dai Allah yana ba mu labari a nassin alqur'ani cewa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam sun kasance sun yi wani lokaci wanda suna hawa sama suna zamnawa a cikin wuraren sama lis-sam saboda su samu labari faman yastami al'ana suka ce amma yanzu duk wanda yayi gigi yace yana so sai ya samu labari daga sama yajid lahu shihabar rasada za ya samu an tanada masa wani tauraro mai wuta wanda ana jiran shi a duk lokacin da yayin kurin hawa sama za a jiwa mishi wannan tauraron wannan tarmamun tauraron ya halaka shi ya raba shi da duniya har abada shi yasa suke gaya ma sauran ƴan uwansu cewa yanzu abin fa ya sauya ba kamar da bane da muke hawa mu samu labari yanzu akwai hadari saboda akwai wani babban al'amari da Allah zai samkar a wannan duniya shine mu'jiza ta alqur'ani mai girma da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul hijr Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirina Allah yake cewa hakikanin gaskiya mun sanya a cikin sama burujan mun sanya masa tauraro wa zayyanna halin nazirina mun kawata ta saboda masu kallo wa hafidnaha min kulli shaitanir rajim Allah ya ce kuma mun kare sama daga dukkanin wani shaidan la'ananne illa man istaraqa as-sama sai dai wanda ya je domin yayi saka ji ya samu labari fa atba'ahu shihabun mubin Allah yake cewa sai tauraru mabayyani ya biyo shi baya domin ya same shi ya halaka shi haka a cikin surat as-safat Allah madaukakin sarki yake cewa inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib Allah ya ce lalle mu mun kawata wannan sama ta duniya bi zinatin al-kawakib da kawa na tauraro wa hifdhan min kulli shaytanin marid kuma haka Allah madaukakin sarki yace mun kare sama daga dukkanin wani shedani kangararre la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib ba su iya samu labarin mala'iku wa'anda suke sama wa yuqdhafuna min kulli janib kuma ana ture su ta kowace hanya Allah yake cewa duhuran saboda a ture su a kange su a hana su daga sahau sama Allah ya ce walahum adhabun wasib kuma suna da azaba wadda take taimuni suna da azaba wadda take tawulakanta hadisi ya tabbata daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa sa'ala unasun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anil kuhani wasu mutane sun zo wajen manzon Allah suke tambaye shi akan bokaye su wane ne bokaye faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysu bi shay'in sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace musu ai bokaye su ba komai bane ba su iya yin komai ba su iya yin abinda Allah bai yi ba ba su iya kashewa ba su iya rayawa ba su iya bada arziki ba su iya hana bala'i ya sabka haka idan bala'i ya sabka su ba su isa ta ture shi ba manzon Allah yake cewa laysu bi shay'in boka ba akan komai yake ba dan haka kada ya daga ma hankali dan haka kada kai zaton yana iya yi ma wani abu manzo Allah yake cewa laysu bi shay'in boka ba akan komai yake ba fa qalu ya rasulullah sai wannan mutanen suka ce ya manzo Allah fa innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'i yakunu haqqan suka ce ya manzo Allah ai bokayen nan wani bi suna bada labari kuma labarin nan sai ya kasance na gaskiya ne wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa tilka kalimatu min alhaqi yakhtafuha aljinni manzo Allah yake cewa idan ka shigo ka ya bada labari kuma abin ya tabbata to wani abu ne na daga labarin sama aljani ya je ya sato fayaqirruha fi udhni walihi qarrada jajajin manzo Allah yake cewa sai wannan aljanin ya zo ya ba wannan bokan labari kamar yadda kaza take taccakar abinci fayakhlituna fihi akthara min 100 kibba manzo Allah yake cewa su ko wannan bokayen idan aljani ya sato magana guda ya zo ya gaya musu sai su ro silillum ka ƙarya har sai ta kai guda 100 akan gaskiya guda saboda shi yasa a wani sa'in zaka ji cewa boka yana bada labarin abinda zai iya zama gaskiya to wannan ba shi yake nuna cewa ya san gaibu ba wannan ba shi yake nuna cewa ba akwai abinda yake yi abin cikin abubuwan da Allah bai yi ba wannan ba shi yake nuna cewa ba yana iya yin abinda Allah bai iya yi ba amma dai idan aljani ya sato labari yakan zo ya bashi shi kuma sai ya sanya ƙarya guda 100 akan labari guda haka hadisi ya tabbata daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa annaha sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tajin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innal mala'ikata tanzilu fil anani wa huwa as-sahab mala'iku suna zuwa a cikin sarari na sama na duniya mala'iku suna zuwa a cikin gizagizai sai su yi zamne fatastariqu shayatinu sam'a sai shaidanu su zo su saci jin maganganun da mala'iku suke yi a tsakankanin su fatasma'u sai aljannu su ji wannan labarin fatuhihi ila al-kuhan sai su kuma aljannu su kawo wannan labarin zuwa ga bokaye fayakdhibuna ma'aha 100 kidbatin min indi anfusihim sai su ƙara ƙarya 100 akan gaskiya guda wannan ƙaryayyakin daga wajensu ne su bokayen a wannan nassi na hadisi guda biyu da muka karanta na Aisha da Allah ta kara tabbata a gare shi wannan yana nuna mana abu guda biyu. Abu na farko, boka babu abun da yake iya tsinanawa a wannan rayuwar ta duniya, shi bai isa ya jawo alkhairi ba, haka shi bai isa ya ture sharri ba idan Allah madaukakin sarki ya nufaci haka. Wannan hadisan guda biyu suna koya mana cewa boka ba wani mutum ne ba illa cewa mutum ne makaryaci. Duk mutumin da za a gaya mushi gaskiya guda ya ƙara mata ƙarya har guda 100 ba dai ta cike 100, wannan yana nuna cewa wannan mutumin ya gane a wajen ƙarya. Don haka duk abin da za ka je boka ya je ya gaya maka na ƙaryar yake, ko ya gaya ma cewa za ka samu arziki, ko ya gaya ma cewa suwana suna bin ka baya, wannan duk ƙarya ne yake gaya maka. Wannan yana nuna cewa babu abin da boka yake yi sai abin da Allah madaukakin sarki ya zartar da shi. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Sai suke cewa mu ba sani ba asharrun urida biman fil ardi, shin yanzu an nufaci sharri ne ga mutane wanda suke a doran kasa da aljannunsu, koko Allah madaukakin sarki arada bihim rabbuhum rashada, koko ubangijinsu yayi niyyar su ne da shari'a? Tabbas kau Allah madaukakin sarki yayi nufin wannan al'umma ne da shari'a, shi yasa ya sabkar da alqur'ani, shi yasa kuma ya kange mala'iku, ya kange shaidanu daga hawa sama domin su samu labari. Al-Imam Ibn Ashur yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa in wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard, mu ba mu sani ba shin sharri ne Allah ya nufata ga wa'anda suke a doran kasa, koko alkhairi ne Allah ya nufata da su? To wannan ba yana nuna cewa ba suna shakku akan alqur'ani shi shari'a ne ko bada ne, saboda suka ce wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi, suka ce dan haka mu mun ji shari'a kuma mun yi imani da ita, ya hadi ila rushdi fa amanna bihi. Alqur'ani yana kira ne zuwa ga shari'a, dan haka mun yi imani da shi. Wannan ita ce magana ta farko da aljannu suka yi, kuma ga ta yanzu suna cewa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard. Ibn Ashur yake cewa tabbas suna sana akan cewa Allah madaukakin sarki yayi nufin alkhairi ne da mutanen da suke a doran kasa. Al-Imam Ibn Ashur yake cewa wannan kuma yana daga cikin irin fadar Allah madaukakin sarki, inda Allah yake cewa a cikin suratul ahqaf wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, ni ban sani ba yaya za a yi da ni, kuma ban san ya za a yi da ku ba idan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama. Duk da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa duk mutumin da ya yi aiki na gari ya yi imani, Allah madaukakin sarki da ya sa shi aljanna, haka duk mutumin da bai yi aiki na kirki ba Allah madaukakin sarki za ya kada shi a cikin wutar jahannama, Allah ya kare mu. Yake cewa wannan yana nuna cewa sun san cewa tabbas alqur'ani shari'a ne, amma dai sun zo da wannan labarin ne saboda mi? Saboda ban mamaki da suka gani na alqur'ani, saboda abun ya ba su mamaki, su ga su da ba su da shamaki da sama. A duk lokacin da suka ga dama za su hau su sabko su samu labari su zo su ba waliyansu su ba bokaye, amma a ƙarshe saboda daraja ta alqur'ani mai girma, saboda Allah ya kare alqur'ani, Allah ya hana su su je su sato wannan labarin, saboda kada ta zo su sanya ma al'umman musulmi rudani a cikin abin da ya shafi alqur'ani da abin da ya shahi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan da aljannu suke cewa anna la nadri asharrun urida biman fil ard, mu ba mu sani ba shin wai sharri ne aka nufata ga wa'anda suke a doran kasa. Kaga anan sai suka ce urida aka nufata, suka zo da shi ala sighati mabna lil majhul, suka zo da shi akan mabni lil majhul, kamar an nufaci wa'anda suke rayuwa a doran kasa da sharri. Amma lokacin da suka zo wajen alkhairi sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada, sai suka ce koko dai ubangijin su ne yayi niyyar shari'a da su. To wannan yana koya mana ladabi na yadda ake danganta ma Allah madaukakin sarki magana. Ba a kwasan sharri a dora ma Allah madaukakin sarki, haka ba a kwasan abinda ba alkhairi bane ba a ce Allah madaukakin sarki shine ya aikata wannan. Yana daga cikin ladabi da ake da ake jingina ma Allah madaukakin sarki shine ba a jingina ma Allah madaukakin sarki sharri. Wannan kuma yana daga cikin abinda zamu koya a cikin qissa Al-Khidr, lokacin da yazo ya tarro katanga ta wannan marayu tana shirin faduwa, sai yazo ya tada wannan katanga saboda akwai dukiya a kalkashin wannan katangai, saboda marayun nan baban su ya kasance mutumin kirki ne. Shi kuma Khidr da shi da Musa, sai Allah madaukakin sarki ya aiko su a wannan gari, saboda in sun zo a wannan gari dan su tada wannan katanga, kada katangar ta fadi, dukiyar ta bayyana, wannan sarkin azzalimi ya kwashe. Duk da cewa da shi da Annabi Musa shine suka yi wannan aikin, amma sai yake cewa fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, yake cewa sai ubangijinka yayi niyyar a tada wannan katangar har sai wa'annan marayun sun balaga dan su samu amfanin wannan arzikin. Kaga wannan sai ya dauki alkhairi ya jingina shi ga Allah madaukakin sarki, duk da cewa da shi da Annabi Musa ne suka tada katangai. To haka ake so ga bawa musulmi a duk lokacin da sharri ya same sa ya jingina wa kansa, kada ya jingina ma Allah madaukakin sarki. Haka Allah madaukakin sarki a cikin labarin qissatul kahf, lokacin da suka zo suka hoshi wannan jirgin yattarwa, suke cewa wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabara, mutane ne wanda sun doki Annabi Musa da shi da Khidr domin suka sanya su a cikin jirgin yarwa domin su tsiratar da su, sai ga shi Khidr ya doki wani abu ya hoshi wannan jirgin yattarwa. Saboda me yasa? Saboda akwai wani gari, akwai wani sarki wanda in ya ga jirganya mai kyau yana amshiwa. To kaga hoshe musu jirganya da yayi sharri ne yayi musu, amma sai yake cewa wa ma fa'altuhu an amri, bai doki sharrin bai jingina ga Allah madaukakin sarki, saboda ya nuna ladabi ga Allah madaukakin sarki. Haka Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, duk abun da ya same ku na musiba, to wannan fa bima kasabat aydikum, Allah ya ce wannan yana daga cikin abin da hannayenku ne suka kirkira. Idan wani abu ya same ka na sharri ko wani abu ya same ka na bala'i, to wannan yana nuna cewa akwai sa hannun mutum a ciki. Mutum da zunubin shi da saba ma Allah shi yakan iya jawo ma kanshi bala'i, yakan iya jawo ma kanshi jarrabawa. Allah ya ce wa ya'fu an kathin, kuma Allah madaukakin sarki yana yafewa akan abubuwa da yawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito, manzo Allah yake cewa al-khairu kulluhu bi yadayka, yake cewa ya Allah madaukakin sarki dukkanin al-khairi yana ga hannayenka, wa sharru laysa ilayka, yake cewa sharri kuma baya a wajen Allah madaukakin sarki. Duk da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta sharri kuma shine wanda ya halitta al-khairi, amma idan abun alkhairi ya samu ana doka shi a jingina ma Allah madaukakin sarki, idan abun sharri ya samu saboda ladabi ga Allah madaukakin sarki ba a dokan shi a mika shi zuwa ga Allah madaukakin sarki. Saboda duk abun da Allah zai na rayuwa, ko da kai kana ganin sharri ne, to akwai wata hikima, akwai wani alkhairi da Allah ya sa a ciki wanda kai bai zamanto dole ba sai ka gane wannan alkhairin. Misali yanzu idan ka dauki al-qisas, Allah ya ce duk wanda yayi sata a cire mai hannu, wanda ya kashe a kashe shi. Yanzu misali da mutum zai sata sai a ce a cire mai hannu, kaga idan aka cire mai hannu shi a gare shi sharri ne, kuma ga dangin shi sharri ne, amma me yasa Allah madaukakin sarki haka? Akwai hikima, saboda a kare dukiyoyin mutane. Haka kafirai da Allah madaukakin sarki yace a kashe su a lokacin da aka hadu fagen yaki, kaga a kashe kafiri wannan sharri ne a wurin shi, amma kuma akwai wata hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya bada daman a kashe shi, saboda musulmi su samu su bauta ma Allah madaukakin sarki a doron kasa ba tare da wani fargaba ba. Haka ciwo, da za a ce yau baka lafiya, kai a wurin ka sharri ne a ce yau ga ka kasa hita kasuwa saboda baka lafiya, amma kuma akwai wani alkhairi a ciki wanda Allah madaukakin sarki ya sanya, idan ka yi haƙuri Allah zai baka ladar wannan jinyar da kake yi, idan kaya hakuri abinda baka samu a kasuwa ba Allah zai iya sauya maka shi da abinda yafi shi alkhairi to shi yasa malamai suke cewa ba a dokan sharri dukkanin shi a jinginawa Allah madaukakin sarki saboda dukkanin ayyuka na Allah madaukakin sarki koda kai a wurinka kana ganin cewa sharri ne to idan aka kalla abun a ta wata fuska zaka ga cewa wannan abu yana da amfani wannan abun akwai rahama akwai tausayi na Allah madaukakin sarki a ciki haka Ibnul Qayyim a cikin littafin shi haka Ibnul Qayyim a cikin littafin shi Shifaul Ali yake cewa idan mutun ya ga cewa Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da sharri to wannan ba yana nihin cewa ba wai wannan sharrin shi kadai ne a ciki Ibnul Qayyim yake cewa fal khairu washarr min jinsil ladhati wal alam wan nafa'i wad darar yake cewa da alkhairi da sharri dukkanin su wani abu ne wanda yana tattare da dangin ko a ji dadi ko a kishin dadi ko yana daga cikin dangin alkhairi na amfani ko yana daga cikin abubuwan da za su cutar da dan adam yake cewa amma dukkanin shi akwai alkhairi a ciki idan alkhairi ne to Allah madaukakin sarki ya nufe ka da alkhairi ne idan sharri ne Allah madaukakin sarki ya nufe ka da shi ne akwai wata hikima a karkashin wannan abun da kai kake ganin sharri ne a yanzu mai yiwa sai zuwa a gaban ne zaka gane cewa wannan abun alkhairi ne mai yiwa kuma sai an ji ranar tashin alkiyama ne Allah ya nuna maka ga abun da na jarabce ka da shi wanda kana ganin bala'i ne kana ganin sharri ne kai hakuri sai Allah madaukakin sarki ya sauya maka da abun da yafi wannan za a iya tambaya anan to menene yasa Allah madaukakin sarki ya halicci sharri duk mun san cewa sharri shi abu ne wanda baya da kyau abu ne wanda bai da dadi idan ya fada ga dan adam to Allah madaukakin sarki bai halicci sharri ba sai dan abubuwa guda uku abu na farko li yu'rafa bihi alkhair Allah ya halicci sharri ne saboda a gane alkhairi ba za ka iya gane alkhairi ba dole sai lokacin da aka gwama shi da sharri haka ba za ka iya gane mutane suna da kirki ko ba su da kirki ba sai lokacin da ka hada mutum biyu zuwa uku kai mu'amala iri ɗaya da su to haka Allah madaukakin sarki ya halicci sharri ba dan komai ba saboda a bambanta wannan sharri ne a bambanta wannan kuma alkhairi ne abu nabi min ajli an yalja'a an-nasu ila Allah azza wa jalla Allah ya halicci sharri ne saboda kowa ya shiga daidayin shi kowa yazo ya koma ga Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah ya halicci sharri saboda idan abun ya same ka zaka ji cewa mutun ya razana ya koma ga Allah madaukakin sarki yana neman Allah ya kawo mishi dauki misali da za a ce ruwa ne musabka ba za ka ga cewa mun tai masallaci muna salatul istisqa muna neman Allah ya kawo mana ruwa to kaga wannan komawan da muka yi a wajen Allah domin ya bamu ruwa wannan yana nuna cewa rishin ruwa da muke ganin sharri ne ya samu mun koma wajen Ubangijinmu haka da za a ce wata bukata ce gare mu misali a ce yanzu kasa tana cikin matsala a ce a tattaru domin a yi ma kasa addu'a Allah ya zamanar da ita lafiya to kaga wannan komawan da muka yi wajen Ubangijinmu to yana daga cikin dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halitta sharri saboda shi dan adam a kullun da za a yi ta yi mishi ni'ima da za a yi ta yi mishi ni'ima zai manta sharri kuma zai mantawa ya koma wajen Ubangijin shi kuma Allah a kullun abun da yake so bawan shi kada ya yanke alakan da ke akwai a tsakanin shi da shi Allah yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun Allah yake cewa ku rugo zuwa ga Ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa gare shi tun gabanin wata azaba ta zo muku wadda babu wanda za a iya cetonku in ba Allah madaukakin sarki ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqru akhsha alaikum manzo Allah yake ce ma al'umma shi ba talauci bane yake tsoro ga wannan al'umma walakin ni akhafu an tubsata lakum ad-dunya fatuhlikukum kama an fatuhlikukum kama ahlakat man kana qablakum ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yake cewa ba talauci ba yake ji mai tsoro a wannan al'umma abinda manzo Allah yake tsoro shine a bamu arziki a bamu wadata wannan wadata sai ta halaka mu ta mantar da mu komawa zuwa ga Ubangijinmu shi yasa Allah madaukakin sarki ya halitta sharri saboda mai saboda dan adam a kullun ya koma a wajen ubangijin su ya koma a wajen ubangijin shi yana mai neman afuwa yana mai neman tuba yana mai nuna kasa wasa domin Allah ya kama masa abu na uku shine min azli an yatubu ila Allah Allah ya halitta sharri ne saboda kowa ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki da za a ce wani bala'i ya same ka za ka ga cewa mutum ya koma a masallaci ya dauki tabzi yana ja wani in ba an taba shi ba abinda zai sa ka ganshi masallaci yana jan tabzi idan ka ganshi masallaci yana istighfari to kasuwa ta ja baya ne idan ka ganshi masallaci yana istighfari to ɗan kudin shi ne sun laƙe idan ka ganshi yana halarta wayajen karatu mai yiwa baya da aikin yi ne amma lokacin da ya samu aikin yi ba zai zo ba to shi dan adam yana daga cikin abin da yasa Allah ya halicci sharri saboda mi saboda dan adam ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki idan Allah bai so ka da tuba ba sai ya ki jarabtarka sharrin sai a ki nufoshi da kai kana ganin mutane wannan yana kukan an hana mai da wannan yana kukan rashin tarbiya wannan yana kukan kasuwa amma kai sai ka ga cewa baka da matsalan komai baka da damuwan komai saboda mi Allah bai so ka bane da ka tuba idan Allah ya so bawa da tuba ba yadda za a yi Allah ya mamutun ilhamun istighfari kuma Allah ya mushi azaba duk mutumin da gaggawa yana yawan istighfari yana yawan lazimi to Allah ya so shi da rahama ne idan Allah bai so shi da rahama ba sai Allah ya mantar da shi istighfari sai Allah ya mantar da shi hailala saboda ni saboda idan ya hadu da Allah madaukakin sarki sai ya kasance ba ya da wata lada da za ta iya fansa shi a wajen Allah Allah yake cewa ga kafirai numatiyahum qalilan thumma nadtarruhum ila adhabin ghaliz Allah yake cewa muna jinjina musu dan dadi ne dan kadan saboda ni saboda gobe idan Allah madaukakin sarki ya tashe su a ranar tashin alkiyama Allah ya shigar da su aljanna Allah ya shigar da su a wuta haka Allah madaukakin sarki yake cewa innama numli lahum liyazdadu isma Allah yake cewa muna daga musu kafa ne muna kin jarabta su ne da bala'i kala kala ana daga musu kafa ne saboda ni liyazdadu isman saboda su kara zunubi to idan Allah madaukakin sarki bai so ka da alkhairi ba sai ya mantar da kai ibada ya mantar da kai tasbihi ya mantar da kai karatun alqur'ani ya mantar da kai zuwa wajen wa'azi ya mantar da kai abubuwan alkhairi saboda ni saboda innama numli lahum liyazdadu isman saboda mutum ya ci gaba a cikin dimuwar shi idan Allah ya ga dama sai ya kama shi da laifi wannan ayoyi da muka karanta zamu fahimci wasu abubuwa kamar haka a ciki abu na farko wannan yana nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma mala'iku aljannu sun kasance suna hawa sama amma lokacin da Allah ya so ya saukar da alqur'ani sai aka kange su aka hana su su hau sama wannan yana nuna cewa mu'jiza ce ta alqur'ani mai girma da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki yake yi dukkanin annabawa da manzanni tunda Allah ya tsara duniya babu annabin da aljannu ba su sato wani abu na daga cikin littafin shi ba wanda sun gaya ma bokaye da waliyansu amma sai alqur'ani mai girma alqur'ani ne Allah madaukakin sarki ya dauki matakan tsaro aka dauki mala'iku wanda za su hana shaidanu su hau sama aka dauki matakan tsaro na tauraru masu wuta wanda cewa Allah madaukakin sarki yana hallaka duk aljanin da ya so ya hau sama domin ya samu labari malaman tafsiri suke cewa an tambayi Ibn Abbas shin wai wa'annan taurarin da Allah madaukakin sarki yake jehowa shin ana jeho su kamun a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a jeho su yace ana jeho su amma lokacin idan an jeho su suna fadawa ne a ruwa ko su fada a daji ko su fada a wani abu amma dai an yawaita sako su a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye a lokacin da ake sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi wa anna kunna naqudu minha maqalil lisam yana daga cikin abinda wannan ayoyin zamu fahimta a cikin su mala'iku kamun Allah ya sabkar da manzo Allah suna zuwa a sama su zauna suna zuwa a sama ta farko su zauna inda mala'iku suke su ma suna jin tattaunawan da mala'iku suke yi domin su samu labari a wannan lokacin Allah ya san suna zuwa kuma Allah ya san suna sato labari amma dai Allah madaukakin sarki ya daga musu kafa ne an bar su ne suna yi amma lokacin da aka sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya kanye su daga wannan yana daga cikin abu na uku da zamu koya akan wannan ayoyi shine cewa shi alqur'ani shari'a ne kuma alqur'ani waraka ne Allah yake cewa wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sabkarwa daga cikin alqur'ani mai girma abinda yake shari'a ne yana daga cikin abinda yake mulki sabkarwa daga cikin alqur'ani ya kasance waraka ne ga dukkanin wani ciwo ko wata jarrabawa da dan adam yakan samu a jikinsa na ciwo to shi alqur'ani mai girma duk mutumin da kaga ya tabi duk mutumin da kaga ya bar tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kama alqur'ani hannu bibi ba amma duk mutumin da zai kama alqur'ani wannan mutumin ba zai bace ba Ali ibn Abi Talib adalla zakara tabbata a gare shi yake cewa man qala bihi sadaq yake cewa duk mutumin da ya fadi labari na alqur'ani mai girma ya ga gaskiya wa man amila bihi ujir duk mutumin da ya aiki da alqur'ani mai girma wannan mutumin za a bashi lada wa man hakama bihi adala duk mutumin da ya hukunci da alqur'ani mai girma wannan mutumin yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani mai girma wannan ya an shiryar da shi zuwa ga shari'a wadda take miƙaƙace shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a bakin aljannu wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard suka ce su bi sani ba shin wai sharri ne Allah madaukakin sarki yan nufata aka nufata akan wanda suke doran ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada koko Allah madaukakin sarki yayi niyyar shari'a ne da su tabbas kaw Allah ya sabkar da alqur'ani ne saboda shari'a Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah bai sabbi aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dan ya kasance rahama ne ya kasance jin kai ne ga sauran dukkanin jahalikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gardo larabawa a lokacin suna akan bada suna bauta ma gumaka sun kasance suna shirke-shirke Allah madaukakin sarki ya aiko musu da manzo Allah ya miƙar da su akan hanya akan tafarki miƙaƙe Allah madaukakin sarki yake cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum to in ba shari'a ta alqur'ani ba babu wanda yake sai hada zukatan laraba a wannan lokacin mutane ne wanda sun kasance suna yaki suna kashe junansu mutane ne sun kasance wanda suna rayuwa irin ta arnanci ta jahiliyya amma alqur'ani mai girma shine wanda ya saita hankalinsu alqur'ani mai girma shine wanda ya nuna musu hanya ta tsira muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya shiryar da aljannu ta hanyar alqur'ani mai girma mu ma ya shiryar da mu a ta wannan alqur'ani mai girma abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته